الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدينة. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باين قديا ديبوغا الله سبحانه وتعالى منا كارا جنجنا يقوم لقديا دا الله مدفسر كي ديبام إيقو هدواء ونن يمتي ba dan komai ba sai domin taya murna ta arziki na auratayya da Allah ya azurta daliban wannan makaranta ta markazul wa'iz islami da shi wanda dazu da lasar mala ya gabatar da takarda ga yan uwa mata da shi kuma yanzu Allah ya kawo mu mun hadu a wannan lokaci. Wayannan yan uwa suna da adadi masu yawa, daga cikin su akwai wato Malam Nura Lawal, a cikin su akwai Malam Ismail Ibrahim, sannan kuma akwai Malam Abdul Wadud, sannan akwai Malam Muhammad Muhammad Bello da kuma sauran ƴan uwa dai baki daya. To kamar yanda tsarin yake, kamar da muke gani, Malam Muhammad Sokoto shine zai zama to shugaban wannan jama wanda zai gabatar da jawabin budewa da izinin Allah Ta'ala. Bayan sa sai kuma Malam Umar Sheikh ya zamanto zai gabatar da wannan muhadara. Bayan ya gabatar cikin minti 40 insha Allah Ta'ala, Malam Muhammad Zubair Nuru Dambo zai gabatar mana da ta'aliki akan wannan muhadara ta. Muna fatan Allah Subhanahu Ta'ala ya musu jagora akan gudanar da daidai. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى دا يسوي تامن رايوم يبام لاهيا يكوم بام يكون حالر تور ون مسلاتي دمن غبات دا مهادرة. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa wannan bawan Allah da zai gabatar da wannan wato muhadara, Allah shi masa mawafaka da daidai, Allah ya karfafi gwiwansa ya taimake shi. Sannan mu kuma Allah shi ba mu ikon saurarawa, sauraro na fahimta, kuma ya ba mu ikon amfani aiki da abin da muka saurara. Kamar yadda aka ce, malami mai gabatar da aliga an ji cewa malam zai gabatar da muhadara, Malam Nura kuma zai gabatar da ta'aliki akan wannan muhadara. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala game da shi wannan zama namu, muna fata Allah ya sanya masa albarka. Sannan kuma muna gabatar da addu'o'inmu dangane da matsalolin da ke damun mu a wannan ƙasa tamu da sauran sassan duniya. Musulmi suna cikin halin damuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna mafita da mu da su baki ɗaya. Muna fata Allah ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga dukkan fitintunu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kemara mutum a bude ina so. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مداحت وادك أولا يمشي نرانا الجمعة دران أثبر yau 20 ne ga watan Rabi'ul Thani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440, daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2018. anna masallaci mai albarka masallacin juma'a na Sheikh Talha Al-Salafi ko bisa munasabar auren wasu daga cikin yan uwa dalibai aka ga dacewar mu ce wani abu wanda wannan alhamdulillah yana nuna ci gaba da kuma yin abubuwan da suka dace a lokacin da suke sharholiya da fusata Allah a lokacin da Allah ya musu wata ni'ima sai a zabi a yi wani abu wanda ya dace da shari'a a matsayin godiya alama ce ta yin abin da ya dace da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu auren su albarka kuma Allah wannan sarki ya ba waɗanda ba su da auren su ma Allah ya ba su mata na gari kuma da zuriya ta gari abinda zan magana a kansa a takaice ne a babi ne na nasiha don tunatarwa ne a matsayin hakki na dan uwa musulmi ga dan uwansa musulmi duk abinda zan faɗa ba zai zamto wani abu ne ba ko wani abu sabo ba da wannan yasa zan yi magana na tsaka-tsakiya ba zan tsawaita ba kamar yadda kuma ba za mu yi saurin da za a kasa fahimtar abinda ya haɗa mu ba babban manufar da shi ne tunasar da juna akan abin da yake Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi fata na shi ne Allah ta'ala ya ba mu faɗin abin da yake so kuma ya zamto daidai kuma Allah ta'ala ya sa ƙarshen wannan zama a ce da mu ku tashi an gafarta muku amma da muna nan ayyukanku sun koma kyawawa ɗan karamar matashiyar da na sama wannan zama tamu shi ne zamto matakai shida na cin nasara matakai shida na cin nasara na ambaci shida saboda matakan cin nasara suna da yawa amma dai ina da kusan karfin zato akan cewa waɗannan guda shidan sun haɗa ɗaya kusan duk wasu matakai da za a iya hararowa sannan kuma batun nasara abu ne da kowa yake neman sa a duniya sawa'un musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba a wasu lokutan to nasaran nan a duniya da nasara a lahira sai dai shi musulmi a koda yaushe babban gurinsa shine samun yardan Allah babban gurin duk wani musulmi da ya san ciwon kansa shine je gaban Allah ya ji ana cewa da shi inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'ikum mashkura sanu dai wannan shine sakamakon ayyukan da kuka gabatar sannan kuma ayyukan ku sun zanto karbabbu abun godiya a ranar alkiyama to sai hanyoyi ne za mu bi mu shiga cikin irin waɗannan yanda za mu rayu a duniya rayuwa mai kyau in an ce mai kyau shine rayuwar da Allah yake so saboda ba mutum ya zamto bai da matsala ta duniya shine wai yana rayuwa mai kyau ba a irin kamar yadda yake a fassarar tunanin mu ba haka bane a shari'ar musulunci zai yi wa mutum ya rayu a duniya wani irin rayuwar da kila ba haka ransa ta so ba amma kuma insha Allah ta'ala haduwarsa da Allah zai farin cikin da bai taba irinsa ba kuma rashin jin daɗi a cikin rayuwa kowa ma yana yi musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala yana cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun in kun kasance kuna jin radadi in ta kama ga jihadi ne in kun in an harbe ku kuje zafi su ma in kun harbe su suna jin zafi kai in ma rashin lafiya ne inni man yaji zafin rashin lafiya fasto ma ya ciwo ba dadi yake ji ba haka nan kowa yake ji amma inda babban nasara yake shine tarjuna min Allahi ma la yarjun kuna fatan samun wani abu a wurin Allah wanda su ba su fatan samun shi to da wannan shine zai bude kofa zuwa ga kai ne matashiya na farko wanda nake so in yi magana a kai wato mataki na farko da ke taimakon kowane mutum ya ci nasara mace ce ko namiji a rayuwa shine riko da tauhidi da nisantar shirka ba yanda za a yi mutum ya ji nasara a duniya ko a lahira alhalin yana hada Allah da wani idan dan adam zai sauko da tunanin shi kasa na dan adamtaka dan ya fahimci zafin shirka da ya gane lalle in aka yi ma Allah shirka ba za a zauna lafiya ba ka dubi duk wani abu da kake tsananin kauna sai aka ce wani ya tarayya da kai ya kake ji mu dauki misali yanzu muna kakan siyasa ne ashe ba ku ganin masu kujeru sun kankame sai sun zauna a kujerunsu ashe ba ka ganin suna fito na fito da duk wanda zai sanadiyar salwantar wannan kujerar tasu muna ganin haka to walillahi almasalul a'la Allah wannan kin sarki shine wanda ya tsarkaka fiye ga haka domin shi ya samar da mutum daga rashi halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ada ba mu sai ya samar da mu ya samu masu ji yi mana ni'ima har da wanda bamu sani ba yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tsaye akan ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku wallahi ba za ku iya kirge su ba a wani wuri yace in za ku dauki duk bishiyoyi ku mai da su alƙalima duk ruwan da kuke gani a ban kasa ya zama tawada to ba za ku iya kanta kalmomin Allah ba wadanda ya yi su to ashe in haka ne me kake tsammani wanda ya duk wannan abu sai a zo a ce to bai kuma dace ba ba za a yi shi ba wani abu za a yi da ba kai ka san ba a so a zauna lafiya ba shi yasa Allah ta'ala da ya fusata sai ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sanu dai tabbas Allah mutun sarki baya gafarta ma duk wani wanda ya tarayya da shi tarayya da Allah madaukakin sarki zai shiga ta kokofi daban-daban mafi girman su ai shirka da shi a rububiyya a dauki wani abu duk abin da ya shafi halitta samar da ita juya ta kashe ta da raya ta da azurta ta da ba ta lafiya wani yaji shi ma zai iya yin wannan ko mutum ya shiga wani yanayi ya gurfana ya je wurin wasu da nufin su yi masa wani abu a wannan babi irin abin da Allah kadai yake yi har ka iya jin mutum yana cewa shi suna kashewa suna rayawa wallahi a gabana ni wani ya faɗi wannan yace malam mu fa mun hau kujeran nan ji muke kashewa muke rayawa muke badawa muke hanawa to in ka ji mutun na wannan maganan ba rana ɗaya ya fara yin ta ba wasu matakai ne shedai ya dinga mai zagon kasa har ya kai yanzu kai da kake ganin girman abin da ya faɗi in mutun bai yi a hankali ba sai ya shiga inda ya shiga bai sani ba to duk wanda ke so ya zauna lafiya a duniya da lahira gaskiyar magana ne sanci shirka domin na daga cikin hikiman da yasa kuka ga Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad bai yi haifa ba ba haife shi ba ka gane bai da wata alaka da dan adam in banda ta da'a da biyayya kamar yadda sayyidina Umar ya gaya ma Sa'ad bin Abi Waqqas yace ka sani ya kai Sa'ad sanda zai tafi yakin Qadisiyya yace Allah fa bai da alaka da kowa sai ta hanyar biyayya in kai masa da'a zai daga darajarka in ka saba mishi ko bai san sanayya ba kuma za ku ga gaskiyan wannan a cikin Alkur'ani ku duba annabi Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala da kanshi ya faɗi matsayin annabi Ibrahim yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim bala ɗayinsa amma a ƙarshe me ya faru game da mahaifinsa ka duba kusanci ka duba annabi Nuhu alayhi salam dan cikinsa manzo na farko fa a ban kasa cikin ulul azmi minar rusul ba a cikin manzannin ma ɗan sama amma da dan saye ma Allah shirka sai ce da hu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayr salih har ma Allah ya mai wa'azi yace inni a'izuka an takuna min al-jahili annabi banzo jakada dan girman Allah idan har annabi zai kwanta a shimfiɗa ɗaya da mata Allah ya ce a ƙarshe za a ce da matan nan waqila dukulan nar ma'a ad-dakhilin annabi Lut da annabi Nuh za a ce da matan su ku shiga wuta kuna kaskantar turana al-qiyama to me kake tsammani kai da baka sunsuni numfashin zamanin wahayi ba kuma yau mutun ya hada Allah da wani a zauna lafiya to mataki na farko idan nan adam yana so ya zauna lafiya ku jama'a wallahi mun nisanci shirka mu tsaya akan tauhidi da dadi ko babu dadi da yanda kake so ko ba da yanda kake so maka tsaya dai inda Allah yake so in ka kalli Qur'ani ma kamar yana nuna maka duniyar nan da dama zaka samu rashin jin dadi a cikin ta amma akwai rashin jin dadin da shine mabudin aljanna kuma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa haka Allah ya faɗa duk wanda ya tuna randa zai tsaya a cire baki da farin ayyukansa har wanda yasa ya murƙuce abin da ransa ke so ya bi wanda Allah yake so to maraba lale aljanna ita ce matattararsa to kaga ashe a wannan babin abu na farko shine mutum musulmin yana so ya ci nasara to gaskiya duk abin da za a je ko za ka samu ko za ka rasa karka lalace tauhidinka kada a yi wannan saboda yin haka yana da hatsari matukan gaske yana daga cikin mutum ya shiga cikin jarabawa ya manta halin da yake ciki na tauhidi sai kaga mutum ya fada musu abubuwa na shirka na bin bokaye da sauransu ina maimaita wannan saboda akwai abun ban mamaki da ban tsoro a rayuwar da yawa daga cikinmu za ka samu mutum ɗan kasuwa ne a cikinmu wani ma yana sallah a sahun gaba wani dan siyasa ne, wani ma'aikacin gwamnati ne, wani jami'in tsaro ne, a sahun gaba zai salla, amma wallahi yana da wani boka da shi ke haramta mai, shi ke halarta mishi, wallahi duk abin da za a faɗa zai salla, amma duk abin da ya shafi rayuwar shi akwai wanda siyasa ya masa duba ko yayi mai wani kulumboto ya bashi, sannan zai yi abin da zai. A daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda zai taka da kafan shi je wurin wani dan duba a share a gaya mishi a ce kar kai abun nan yanzu a jinkirta ga wani abu nan ana gani ga kaza ko ai wani kulumboto a ba mutum, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sani ka butulcewa abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mataki na farko, ya ku yan uwa musulmi, idan muna so mu ci nasara to gaskiyar magana sai mun tsantsanta tauhidi a cikin tauhidin rububiyya, kadaita Allah da duk abin da ya shafi halitta da juya al'amuran halitta, haka nan mu tsantsanta tauhidin mu gare shi a cikin tauhidin uluhiyya, duk abin da yake na bauta ne Allah kadai ake mashi, kuma a tsayi akan haka. Hakanan sunayensa da siffofinsa waɗanda wannan babi ne duka masu faɗi. Abu na biyu, daga cikin abubuwan da za su taimaka ma mutum ya ci nasara a ban ƙasa, ya ku yan uwa musulmi, akwai yawaita nafilfili. Yawaita nafilfili, wannan ana maganan bayan mutum ya tsayu akan wajibai kenan. An ce wajibai duk wani abu da yake in mutum yana samun lada in ya bar shi, kuma Allah ya cancanci Allah ya masa hukuma ya azabtar da shi. To kaga an ɗauki wannan zai zamto cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa bawa bai taɓa gucewa yana nafilfili ba bayan tsayi da wajibansa face sai Allah ya so shi. Idan Allah ya so shi yakan zamto jinsa da yake ji da shi, ganinsa da yake gani da shi, da hannun shi da yake damka da shi, ya ce kuma wallahi in ya tambaye ni sai na ba shi abin da ya roƙe ni. Kaga ashe wannan ba ƙaramin cin nasara ba ce. Idan har mutum zai roƙi Allah, Allah ya amsa mai addu'ansa, to an buɗe mai dukkan ƙofofin alkhairi ta duniya da lahira. To kuma wannan karɓan addu'a yana zuwa ne daga bawan da Allah yake son shi, don Allah na fushi da mutum ba zai amsa mai addu'a ta zamto alkhairi ba. To nafilfili kuma suna daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawansa. Wannan shi ne abu na biyu. In na cinye kan lokaci malam Nura kai za ka ƙarasa. Yawwa. Abu na uku, ya ku yan uwa musulmi, daga cikin abubuwan da za su yi taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shine kyautata ma iyaye. Kyautata ma iyaye, wannan yana daga cikin jarabawan da aka yi ma da yawa a cikin mu a rayuwa a yanzu, hatta waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi da addini an jarabi mutane da yawa. Daga cikin abin da ya ja hankalina na kawo wannan a gaban nan, wallahi ni na san wani mutum, na san shi kuma shi ma ya sani, yana da awa, yana karantar da mutane sosai a masallaci, ma ba masallaci ɗaya ba, amma ko kun san har dukan mahaifiyarsa yake har ta mutu, wallahi har ce rashin lafiya ke jinya ta rasu, ni na san shi har yanzu yana nan. A ranar da ta rasu, ni na san ran da ta rasu, ya ce ga makabartar da za a kai ta, jama'an gari ne ma suka ce ba za a kai ta nan ba, inda ta yi wasiya za a kai ta, ai kai ba ɗan albarka ba. Amma wallahi in ka buɗe littafi ko ba wasali dai karanta ya bayani. To kun ga fa su sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuka ga zamaninsu ba a tattara Qur'ani gaba ɗayansa kaɗai ba, ba duk da uzuri ne ba a gama saukar da wahayi ba a lokacin, haka ne. Amma daga cikin dalilan da ya sa rubutun fallayen Qur'ani bai yawa ba shine Qur'ani yana zukata da aiki a lokacin, ba matsala, ba matsala. In ka ga sahabi kawai shi kanshi tafsiri ne, shi kanshi sahabin tafsiri ne, mujalladai masu yawa, saboda yana aiki da abin da ke cikin kiraza. To amma mu yanzu fallayen sun yawaita, ayyukan sun karanta, to wallahi sai mun ji tsoron Allah. Na kawo maganan iyaye saboda Allah ya gwamu haƙƙin shi da nasu a wuri ɗaya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sai ce wa bil walidaini ihsana, Allah ya zartas kuma ba wanda ya saita da zartaswan Allah, akan cewa shi kadai za a bauta ma banda wani. sai Allah yayi kara dan ya nuna girman al'amari sai ya ce iyaye kuma a kyautata musu har yi mana bayani in ma rai ya tsawo da su fala taqul lahumu uffin ko wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahdid lahumu janaha dhull min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ashe haƙƙin su ma ya wuce har suna raye kenan in ka bi ayan zai nuna maka haka kar ka gaya musu bakar magana maganan da ka san mafi karanci a furuci kar ka gaya musu to ai ba sai an gaya maka cewa abin da ke tsakaninku wajibi ne ka kyautata ba to sannan Allah ta'ala ya ce ka kuma rinka musu addu'a kana roƙon Allah ya ji kansu yi musu rahama ko suna raye ko ba su raye kamar yadda su ma suka wahala suka ɗauki ɗawainiyarka a rayuwarsu so da haka ya fi yan uwa musulmi mu kyautata ma iyayenmu in mun dauki tarihin Uwaisul Qarni wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma sahabbai cewa zai zo bayan rasuwansa yace Uwais zai zo bayan rasuwansa yace wannan Uwais din da zai zo bawa ne daga kasan Yemen kuma zai zo ba zai zo cikin ku ba sai bayan ni na tafi in yazo bawa ne yana kiwo wa mutanen Yemen sanda za ku haɗu da shi akwai kanzuwa a bayan hannunsa tabo na alaman bai dade da warkewa daga bayan ba hadarabul bane shi akwai ma kanzuwa alaman tabo a bayan hannunsa wannan uwaisa Allah yana karban addu'ansa in kun gan shi ku sai roƙan muku Allah gafara haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya ce Allah na karban addu'an shi ne saboda kyautata wanda yake ma mahaifiyarsa bilai ko haka ya faru bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya fara neman shi kun san sayyidina abubakar bai dade bai bi sahibin nasa ko sallallahu alaihi wasallam to bayan rasu sayyidina abubakar umar haka shi ma ya dage damtse wurin neman uwai yace to bari ka gani aikin haji zan yi dako kila in kama shi tunda aikin haji duniya take hadawa da aka zo ya tambaye sai ya ce afikum uwai akwai uwai su cikin ku suka ce Uwais eh hanya akwai wani Uwais kuwa tunda Amirul Mu'minin zai tambaya ai ba za ka yi tunanin masinja ba za ka yi tunanin wani mai babban matsayi ake nema kai da ƙyar suka gano wani Uwais ma yake nema sai suka ce ai bawa ne ba a nan za ka tambaye shi ba ya Umar duk abin da kake nema nan Yemen ne gaba ɗaya ta faɗa za a yi maka ya ce ba za ku iya abin da zai mun ba suka yi mamaki ya za a ce ga Minister of Defense ga Senate President ga wai a ce ba zai biyu ba sai ce ba za ku iya ba suka ce to matsalan shi ne mun kamo hanya za mu zo da shi sai ya koma ya ce me yasa ya koma ya ce ya na dogari zai biyo mu aikin haji sai aka ce mahaifiyarsa ba ta da lafiya ku ji dalili sai ce zai koma ya jinyar mahaifiyarsa ya fasa zuwa aikin haji kun ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito fili cewa Allah na karba addu'an shi saboda ni kyautata ma mahaifiyarsa ashe zai yiwu mutum na ganin girman wani aiki a gaba alhalin ga rahama nan a jikinsa zai je ya wahala kanshi a wani wuri tun da gashi shi aikin haji yake waye da yake zuwa aikin haji to amma saboda haka ya ije ya dawo da ya kyautata ma iyaye to sai ko sai na mu ya ce ya ji alama ta daya dan haka duk in wani zai zo daga Yemen kar ya zo face sai tare da Uwais mu takaice magana dai a ƙarshe sun haɗu da Sayyidina Umar kuma randa ya tambaya ina yake aka ce bawa dai fa kiwo yake ga can cikin dabbobi yace a kun ƙara fito min da wata alama dan da ma an ce ina kiwo mu dabbobi wa mutanen Yemen da yaje yace sai da gan shi ya soka sanda a ƙasa kamar yadda yan uwanmu Fulani ke yi ya gaji ya jingina yana hutawa yace da ne mai sallama sai naga tabo na alaman wankewar ƙazuwa a bayan hannunsa yace da ne mai sallama ya amsa sai na ce wane sunanka yace sunana Uwais yace banda Uwaisa ana kiranka da wani suna ce suna da mun lakabi da Alƙarni ku ji abin da ya roka sai ce don Allah roƙan mun Allah gafara sayyidina Umar fa shike magana Alƙur'ani ya sauke maimaita irin maganar shi kuma ya zanto Ƙur'anin yutla ila an yarita Allahu al-ardu wa man 'alayha yace roƙa mun Allah gafara sai roƙa mishi sai ce to amma kai da ka matsa mun haka kai waye bai ma san shi ba sai ce Umar yace Umar eh wani Umar sai ce bin Khattab sai Amirul Mu'minin yace haka dai suke ce mu Allahu akbar kaji manya na taba kai mu wani babban mutum leta sai ne kuskure ka dan sunan shi Jibril ne sai na sa Jibrin da N shi ma mai computer ne yace wannan ba sunan manya bane ba mu bane ba zai karanta takardar ba sai an koma computer yace kuma a tabbatar rubuta akan konkero aka yi shi kace ranka ya dade za a yi amma shi an ce amirul mu'min yace haka suke cewa daukaka a wurin Allah ne walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin an gane ko duk da wannan ba kofa ce ta raina wanda yake shugaba kuma jagora ba ba kofa bace tsakanin mu da su girmamawa ne da fata alkhairi da kuma nasiha boye ba a cin mutunci ba so saboda haka sai yake cewa kai ne ce yace to ya kana surukin annabi kuma shugaba kace ni roƙa ma Allah gafara yace annabi ne ya faɗa sai fashe da kuka yace ni annabi ya faɗi sunana ni din ne yace wallahi annabi ya faɗa mana sunanka sallallahu alaihi to ku ji inda tauhidi ke aiki sai yace don Allah karka gaya ma mutane za su maida ni boka sai ya gudu an kai ne yanzu wallahi Abuja za a je ma gida kun san me za ni rantsi a unguwarmu na san makekin gidan da aka gina mu dan karamin yaro tun zamanin wani shugaban kasa da ya wuce da jimawa wai yaron shi yana hango me zai faru gobe eh wannan tukuici ne gidan shi na Kaduna unguwarmu akai har yanzu gidan nan ina ga tsuntsaye kawai ke yawo a ciki me ba bukatun amma abila ake aje shi a wancan lokacin sai da Allah ya kawo yanayi da aka yi waje da shi to kaga irin abin nan to saboda haka dai ɗan uwa musulmi kyautata ma iyaye hanya ne na arzikin duniya da lahira duk wanda zai kyautata ma iyaye tabbas zai ci nasara a rayuwar shi saboda haka nan na tabbatar da muna da bukatar gyara a wannan bangaren da yawa daga cikin mu wallahi dole sai mun duba alakan mu da iyayen mu ko mun tausasa musu saboda zaka iya ganin mu ce yana da damin da zai ma iyayen shi abin da yake wanda yake musu amma sai ya tauye an magana sai ce dattawa ne tsofaffi ne ni ko sai nace Allah ya ji kan wani mutum da na san shi a Kaduna in ya ga sabon zani yau duk tsadan shi ya fito tsohuwar shi ta fi shekara 80 shi kanshi dattijan wala za dan zariyan nan ne sai ya siyo zanin ne ya kawo mata ta ce ni ban sawo ne ce in fitsari zaki yi akan shi in san ke kai wallahi kai ke mahaifiyar shi kana kana wahal da kanka yace ai ni ma san da kika wahala da ni ban ce haka ba ke bar ni kawai in yi abin da zan shi yasa sai ɗakin ta ya zanto wani dausayin rahawa da an ji ya zo sai a taru kuma ba a zuwa sanda yake ne ce in na tafi da na zo za ta ce aje mata buhun suga an aje mata ita dai yara su shigo da safi a tambaye ta suga ta ba su an gama mata komai a duniya to zai je zariya da buhun suga yakan zo a duk sati a mutum mota wallahi wannan ba zai taɓe ba sai hala rayuwarsa taɓe saboda ya biyo hanyar da shari'a bai nuna irin sun suna taɓewa ba to gaskiya mu kyautata ma iyayenmu in dai muna so mu ci nasara ƴan uwa musulmi abu na hudu hakuri da jarabawar rayuwa idan ta sauka akan bawa saboda rayuwar nan Allah ta'ala ya faɗi jarabawa ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarabawa ba ta da dadi amma kuma Allah ya kaddara sai ya jarabi mutane wala nabluwannakum hatta na'lam al mujahidin minkum was sabirin wa nabluwa akhbarakum to hakuri zai iya yiwa a jarabi mutum wani ana jarabtan shi a dukiyansa da yana da shi rayuwa ta canza mishi ana yin haka ba yana nuna Allah baya son ka bane ya kai dan uwa musulmi wani ana jarabtan shi a ƴaƴan shi za ka ga mutum ya tsayu ya yi iyayen shi ya hada ma har da addu'a bayan ya yi nashin amma sai ka ga Allah ya kaddara abin da ba shi ransa ya so ba Allah bai taɓa yin abin da ba hikima a ciki ba to haka za ka yi ta ganin jarabawa wasu a rashin lafiya da sauransu to in irin wannan ya faru in mutum na so ya ci nasara ya maida al'amarin shi ga Allah ya yi haƙuri ka ɗauki matakin da ya dace amma ka yi haƙuri ba wanda ya taɓa yin haƙuri ya yi asara a rayuwar shi babu shi to saboda haka nan wannan yana daga cikin mataki shi yasa ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da Allah da kansa yana ba shi haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul to da sauransu abu na kusa da ƙarshe daga cikin abubuwan da suke haifar ma mutuncin nasara shine faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya wannan kan ba mai iyasu sai manyan mutane ko da ku suna da ƙananan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba ba zai gushe yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya ba har sai Allah wannan sarki ya so shi ko ya rubuta cikin masa gaskiya to idan mu ce zan to yana da gaskiya a duniya ya cika umarnin Allah domin Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah sannan lallai ku kasance tare da masu gaskiya a Hausa ma in mutum yazo baka taba ji wanda aka ce gaskiyar shi ta kare ba sai dai in abu ya lalace sai a ce kai yawa na dubu ta cika ƙarya ƙaryansa ta kare ko a ce uwar ƴa ba ta ƙarya ko sai dai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya to an ce riko da gaskiya daga yana da wahala a rayuwa yana da wahala ƙwarai da gaske saboda Allah zai iya sa ka fahimci gaskiya akan wani abu musamman na addini ko rayuwa su kuma mutane fa gaba ɗaya da yawan mutane ba su san gaskiya wa in tudi aktsara man fil ardi dilluka an sabilillah da yawan mutane in ka bi su za su banda kai ga abin da Allah yake so saboda ɗabi'an mutane duk abin da ke ci su a wurin su shine daidai wannan abun ko shari'a ta yadda da shi ko bata yadda da shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana kissan mutanen annabi Musa sai suka ce la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibun wai fa yanzun nan suka annabi ne ba sun tabbatar annabi ne wai amma kila masu tsubbun nan sun ci nasara za su bi su kaga su mutane a ce jira suke su gani ita kuma ɗabi'ar gaskiya ba ta ci lokaci daya duk abin da kaga ya tashi bu tashi daya wallahi karka shiga balan-balan ne kace tashi fashewa ta kiyaye zai dawo da kai shi yasa ko malami ne kai mai da'awa karka damu dan baka ga mutane da yawa a gaban ka ba matsala bane daya yazo bayan wasu kwanaki ko watanni su zama biyu bayan shekaru su zama shine wannan ita ce mai nagartar amma ka bude majalisi ka ga dalibai rututu a gaban ka wallahi ba duka ne daliban ka wa hanjin jimina ne kitabu a hankali in ba ka wa sai su tunkuda ka su dawo baya wannan ɗabi'an mutane ne to ita gaskiya a hankali take ce kuma ku gane ba fa yawa shike nuna nasarar abu ba a musulunci a yawa ba shine nasara ba annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ne amma Allah ta'ala ce inna ibrahima kana umma haka Allah ya kira shi shi kadai aka ce jagora shugaba to kaga riko da gaskiya yakan janyo ambaton mutum da addu'an bayin Allah har bayan rayuwar shi za ku yarda da ni idan kun san tarihin Bilal bin Abi Rabah rukun Bilal da gaskiya da irin bakar wahalan da ya sha saboda gaskiya ita ta janyo har a nada kiyama kullun yanda ka san MTN na samun kuɗi fa sakan haka Bilal ke samun lada fa sakan saboda ana ajala su fika a nan wurin a wata kasan sallah ake kira ana ijiwa suna ɗauka kuma Bilal ne yayi wannan sunnan da ake yi man sanna sunnatan hasana haka annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi Bilal cincin ya gama aikin sa radiyallahu anhu yana can cikin kabari amma har yanzu ana crediting din account din sa a lahira in ba gaskiya ba ba abin da zai maka wannan aiki to shi yasa kai hakuri ka tsaya kan gaskiya ko da a lokacin da kake riko da ita baka ga tasirin ta a zahiri ba shi Allah yana da hikimar da zai haifar da tasirin ta inda baka tsammani kila da za a bayyana nasaranka a lokacin da kai girman kai ko kai dagawa kuma ka halaka amma na iya barin wani abun ma sai bayan rayuwanka sai a tafar da tasirinsa saboda a ɗaukaka ambatonka da kuma makamantansu abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa daga cikin matakan da suke taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shine luzumtan karatun alqur'ani luzumtan karanta alqur'ani wannan littafin da kuke gani alqur'ani ya yi uwa musulmi kasantuwansa mafi darajar littafi ne yasa aka ba mafi darajar dan adam shi kuma a ɗabi'a alqur'ani shine duk wanda ya rike shi dagawa yake yanda Allah ya ɗaukaka shi to haka yake ɗaukaka ma abotansa duk wani abu da zai dame ka a rayuwa wanda ya tsaya maka a gaba baka buƙatar wani da ya wuce Allah idan kana da Allah kana da dukkan nasara bai hana ka bi sanadi kai riko da sanadi da hanyar da zaka fita daga yanayin da kake ciki amma ka sani farko da ƙarshe al'amari a hannun Allah yake yana ga Allah to saboda haka lazumtan karatun alqur'ani yana daga cikin abin da ke sa Allah ta'ala ya so mutane duk wanda ke yin wannan zaka tadda in ma ya shiga damuwa Allah kan kawo masa kwaranyewa da mafita ta inda baya tsammani ta ɗan waɗannan takaitattun kalmomi nawa nake ganin zan takaita anan abinda na faɗa ya zanto daidai Allah ɗauki sarki ya sa mu tarayya alada wanda kuma nayi kuskure a ciki da roƙo Allah ya yafe mu daga gare ni ne da ajizanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina roƙo Allah ta'ala ya dawo mana da malan lafiya kuma ya ƙara ma rayuwarsa da dukkan sauran ƴan uwa da ake fagen da'awa su malam Nura Dambo da malaman mu su Imam Talib da sauransu Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ta'ala ya ba mu jajircewa da tsayuwa Allah ta'ala ya sa ran da zamu haɗu da shi ta ce rana mafi farin ciki a rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sabari da ka samu wannan mutum
Alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alheri muna fata abubuwan da aka faɗa Allah ya sa su zama su ne matakin nasarar gare mu kuma ya zuwa yanzu babu wani tambaya da ya zo a wurinmu saboda haka za mu miƙa ma malam Nura ya yi ta'aliki a kan abubuwan da malam ya gabatar na tsawon minti 15 muna fata Allah shi malam mawafaƙa da dacewa
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا سبت ذا الله تعالى ودشي بام إيكم وانا هدوا سأنام منا وديا قادم أمو مالم عمر عمر شيخ زاريا دي قباتر دو چنن فيفا تئرم وانا أسلوبي من بنكاي إنا ذونا أنام dab da malam zai ija mic sai na ga shigowan dan uwan mu malam Abdulrahman daya daga cikin kalibai da suke karatu a Jami'atul Islamiyya dake garin Madina kasan Saudi Arabia a matakin ilimi mai zurfi mataki yayi karatu tun daga digiri na farko digiri na biyu yanzu yana kan digirin shi na uku a Jami'atul Islamiyya dake Madina so ya kamata a ce li akhudhal qaws bariha sai malam ba shi kujera ya zauna amma da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annun nadilan nasa manazilahu
karam ba shi
nan eh malam bismillah
na gama na aiki
wani abu da nake so na dan yi bayanin sa kafin na fara ta'liki wannan munasaba bayan waɗannan ƴan uwa da Allah madaukakin sarki ya ba su karuwan aure muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka gare su da iyalan da za su zauna da su Ubangiji ta'ala ya sanya wa dukkan waɗannan aure Allah ta'ala ya sanya musu albarka akwai ɗan uwanmu kuma jajirtacce cikin jagororinmu na addini a wannan anguwa malam Usman Bala Bakori zai aurar da ƴarsa in Allah ta'ala ya kai mu gobe Asabar za a ɗaura auren nan ƙarfe ɗaya na rana a wannan masallacin so ana gayyatar kowa kuma muna amfani da wannan haɗuwa muna ƙara taya shi murnan samun daman yin tarbiyya da kuma kaiwa wannan gaci na ba da yarinya a matsayin matan aure hadisi ya tabbata duk mutumin da ya raini ya mace yayi tarbiyarta har ya kai ga ya aurar da ita salin alin to ana fatan yarinyar nan ta zanto masa kariya daga shiga wuta muna fatan Allah madaukakin sarki ya aurar da ƴan matan mu waɗannan samari kuma Allah ta'ala ya sa albarka a auren su al-Imam Abu Daud ya fidda hadisi da isnadi ingantacce النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي إن باوا يأي أولي تباب شكا يا شكا رب الدين سا سورة دمي سورة ديني مقدم موان الله وجن شكا ربو رب داكا سامن داما تأولي ببان داما شي قرير غسكي دا أبن دي شافي مك رب الدين to wannan ba karamar dama bace Allah ta'ala ya sa masa albarka mala ya gabatar mana da nasiha kan gabbai muhimmai guda uku guda shida kan cewa da sunan matakai shida na cin nasaran bawa a duniya da lahira abu na farko da malam ya fara ambata mana na magana ne dangane da abin da ya shafi tauhidi da aqida ta musulunci ingantacciya babu shakka duk abinda bawa zai bautawa Allah da su duk kokarin da wani mutum zai yi a cikin addini matukar bai jagorantar da abinda ya shafi tauhidi ba to ya kama igiyan wala bai kama mai cin ba ko me zaka bautawa Allah da shi in kaje gaban sa ba ingantaccen tauhidi to kana da damuwa misalin tauhidi a wannan addinin daidai yake da a samu wani mutum ya rubuta one daidai waka sani ya rubuta daya in ya rubuta zero a gefen one din kaga ya rubuta goma in ya kara zero fa dari in ya kara zero fa dubu inda zai kara zero ma zai zama nawa zai zama dubu goma da zai kara zero matukar ya kara zero shikenan amount na kudi za ta kara haɓaka haka ne to da zaka cira wan din farko kamar tarin 00 din nan shi kuma nawa ya rubuta wani ya baka check sai ya rubuta maka tarin 00 a jikin check din in ka kaiwa account na banki zai ba kudi to amma da zai rubuta maka wan din kawai ba koda 0 din daya alal aqalla za a baka naira daya haka ne ko riyal daya ko dala daya ko wani abu to haka tauhidi ita ce wannan wandin salla zairo ce dake jikin wannan wandin azumi ma zairo ce duk wani aiki da zaka yi na ibada baya wuce matsayin wannan zairo din ka kalli a ayar wa tilka hujjatuna atina ha ibrahim ala qaumi sai da Allah ya ambaci annabawa 18 amma ubangiji ta'ala ya ce walau ashraku la habita ankum ma kanu ya'malun inda annabawan nan za su shirka da Allah su ki yin tauhidi duk abin da suka yi wa Allah ubangiji ta'ala zai musa shi in ya zan annabi in yayi shirka Allah ta'ala zai lalata aikin sa bal shugaban annabawa gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ta'ala ya gargade ki cewa da a ce zai shirka ubangiji ta'ala sai da zai tsinkana kashi malamai suka ce an ambaci annabi ne amma mu ake nufi dan ma'aikin Allah bai waye shirka da aka batu na tauhidi da kula da abin da ya shafi aqida a komi shine gaba to kuma gashi muna rayuwa a wani yanayi wanda shirka din tai yawa a shekaran jiya naje an gayyace ni a Jigawa state naje a birnin Kudu shekaran jiya ranar Laraba ke mun yi wa'azi war haka muka kuma ƙara yin wa'azi da safe waɗanda suka yi organizing waɗanda suka gayyace mu suna ba mu labarin annan cikin birnin Kudu ka kalli ga malamai masu karantawa dan babban malami da Dr. Sheikh Abubakar duk birnin Kudu da ɗan garin ne kuma kalli yadda yake tsaye wajen karantar tauhidi amma suna man bayanin tauhidi ne suna man bayani takhassusin shi kan tauhidi ne a wannan garin akwai wani mutum wanda sai da sarkin dutse ya kore shi da ya kore shi kuma bai bar garin gaba ɗaya ba har yanzu yana nan tsakanin garin birnin Kudu ba sannan ya faɗi sunansa don kallata shi da yake mugun mutum ne mai mugun mai mugun aqida amma har kwanan gobe yana daki yana wanka in ya shiga ban daki yana wanka rariyar da ruwa ke fitowa daga gidansa su kuma mabiyarsa suna shiga kwataman gidansa da kwatan da ke gefen gidansa suna wanka wa samu albarkar ruwan wankansa in zai yi kaki a hannun wasu jibin shi man shafa hannun wasu a ce a kasan nan ake wannan nan nan Jigawa state nan nan Jigawa state in zai aurar da ya in wani cikin su zai aurar da ya za a kawo masa ya sa mata albarka abin gunun ban kazanta kuma sun dade sun sayar da gidajen su daga cikin birnin Kudu sun koma ƙauyen da ya koma wurin ya zama maraya ya zama bariki ya rayu ka kalli duk kokari da ake wajen karanta da tauhidi da haka kaziya ta tauhidi ba abu ne ba da za a rika nisantar da shi a irin munasabobi irin wannan Allah ta'ala ya sakawa malam da alkhairi babu shakka ba za mu ci nasara ba matukar muka ture tauhidi a gefe dole sai mun rike tauhidi inna baina yadayhi sa'a fitanun kaita illal muslim yasbahu ar-rajul fiha mu'minan wa yumshi kafiran ma'aikin Allah yake dab da tashin alkiyama akwai wasu kwanaki da za su zo wata fitina za ta zo duk malamai da suke sharhin wannan hadisin suka ce fitanan da ma'aikin Allah ya nakara ta haka yana nufin wato shirka dab da tashin alkiyama za a samu yawaitan shirka wasu saboda harkokin siyasa su shiga bokaye a tafi kasan Egypt wajen su toki a yi ta bagan a yanka bakin kare da kaza mai wake-wake da durgu harkoki na aljannu da tsagiri Allah ta'ala ya tsare abu na biyu da malam ya tattauna mana a kansa batun sallolin nafulfuli ko nafula umuman an ce nafula ana nufin daɗi a kan abin da ka gabatar na ayyukan farillai babu shakka duk mutum mai hikima mai dabara ba zai yarda ya rayu ba wani asusun ijiya ta ko ta kwana ba duk mutum mai tsari ba dan harma gaga ba dan hayaniya to yana da irin wannan dabara ko rayuwarka ta kai karan kanka hatta a gwamnatance in ka samu yan accounting zaka za su faɗa maka cewa gwamnati ko ta jiha ko ta ƙasa ga baki ɗaya to akwai wani asusu da ake ijewa na ko ta kwana wanda shi ba a sashi a budget yana nan kawai akan ije standby ko da wani abu ya taso to amfanin nafila kenan a harkar addini hadisi ya inganta na cikin sahihu tarhibu wa tarhib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rango ba alkiyama za a taso wani bawa kama kama za a kai shi wuta sai ubangiji ta'ala ya kalli mala'ikun da suka tasa wannan bawan sai ya ce da su aina tadhhabu bi abdi ina za ku je da bawana sai ce ya rabb ila nar ya Allah za mu kai shi wuta ubangiji ta'ala sai ya ce fanzuru li abdi hal li abdi min an nawafil ku je ku duba fa'il din bawana shin ko wannan bawan nawa yana da nafulfuli to sai a duba abinci ko fa'il din shi sai a ce mai yana da nafulfuli fayukammalu lahu man intaqasa min alfariida sai a cike masa abin da ya tauye na farilla da haka duk mai dubara mai azanci mai hikima wajen gudanar da addinin sa ba zai yarda kadai ya zan ya dogara da farillai ba sai ya hada da nafulfuli ta da cewa in ka inganta farillai ba a cewa ba su kai ka aljanna ba saboda hadisin zimama bin sa'laba wanda ke cikin bukhari da muslim ma'aikin Allah ya aika wani dan sakonsa ya je musu bayanin addini suka zo dan su tabbatar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa da cewa in ya rike farillai yana iya kai shi aljanna dan ya ce bayan yi ma ma'aikin Allah waɗannan tambayoyi ya ce ni wakilin al'umma ta al'umma na ne zan baka tambaya kuma zan tsananta maka nabi ya ce masa so da ya kammala yin masa wannan tambaya ya ji duk abubuwa ne na farillai sai ce wallahi la azidu ala hadha wala anqus so amma tare da haka duk manyan malamai za a ga suna kula da abin da ya shafi nafulfuli bayan farilla kuma a yau wannan kamar yadda aka ja hankali kwanaki a wa'azi na anguwa wallahi muna da rauni game da abin da ya shafi nafulfuli a sallah da tawon mu na da kusan a yanayin da muka taso kai ka dauka bayan sallar isha lalle akwai wata sallah in ba an karantar da kai ma sai ka dauka ita ma farallaci dan da wahala kaga a masallatan mu na anguwanni an yi sallar isha kawai an tashi sai sun zauna sun yi nafulfuli za ga su suna da yawan nafulfuli kuma da an yi magariba in kana tuna baya kana yaro za ga da wahala ai magariba ga ana fita sai sun zauna sun yi nafila to yanzu ko muna sakaci da nafulfuli na azumi da na sallah to ya kamata kuma mu kula da waɗannan nafulfuli din kar mu manta hadisin mutumin da yazo wajen ma'aikin Allah ya kyautata masa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi sal tambaye ni duk abin da kake so baka da ya tunani sai yace as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zauna ka fada da kai aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi aw ghayra dhalik baka tambaye wani abu da ba wannan ba yace huwa zaka ya rasulullah ni wannan nake so annabi ya shuru can sai ma'aikin Allah yace da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ini ni ala nafsika bi kasratis sujud duk malamai in kana duba sharhin wannan hadisin suka ce ma'aikin Allah yana cewa ne da shi kaza bara in kana so ka taddani ka cimma kai kusa da ni a aljanna to sai ka ta yin nafulfuli kabe da kake yin farallai dan ma'aikin Allah ya samu matsayin da ya samu ne bayan falala ta Allah da kuma waɗannan nafulfuli wa minal layli fatahajjaj bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda abu na uku kyautatawa iyaye wannan kam babban abu ne muhimmi ina iya tuna wani abu a Jidda a bana din nan mutane da suka man a Jidda a yaren Saudi Arabia muna zaune da yawa wasu malamai ne haka na nan Kaduna State da sauran mutane to akwai wasu manyan mutane wallahi suna bada tarihin waɗansu mawadata a ƙasar nan suka ce sirrinsu shine kyautatawa iyayensu ana nan sai ga ɗaya ba na so na kira suna ne daga cikin wasu manyan mutane mutumin katsina ne ɗan kasuwa ne babba fitacce sai ga shi ya zo suka shigo to cikin mu akwai waɗansu malamai fitattuwa ka addaka nan Kaduna State sai suka tsare suka ce gafarta malai alhaji yanzu nan ake magana gashi annan ake masa tambaya dangane da abinda aka yi labari akan sa dazu na kyautatawa mahaifiyarsa sai ya ciro waya yana sauka a Saudi Arabia sai da ya buga wa mahaifiyarsa waya yana sauka sai da ya nuna wa waɗannan malaman da suka same shi suka dawo suka ce mana muna zauna a Jidda suke ba mu tabbacin ga abin da ya tabbatar musu kyautatawa iyaye babban abu ne muhimmin gaske kwarai da gaske dan wallahi ba wanda za ta yi ma addu'a Allah ya karba kai tsaye kamar yanka wuka da zaka ji ake fada kamar mahaifiyarka wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas yace ya ji ya samu wata bazawara yace ina son ta tace ba ta son sai ya kashe ta ya kara zuwa ya samu wata ba ta son sai ya kashe ta sai ta kisa sai ce daga baya yanzu yayi nadama Allah yana so ya tuba ya zai yi Allah ya yafe masa Abdullahi dan Abbas ya ce mahaifiyarka tana da rai sai ce a tara su sai ce je ka almajiran Abdullahi dan Abbas suka tambaye shi suka ce da shi me yasa kai masa tambaya dangane da mahaifiyarsa yace wallahi duk duniya ban san wadda za ta yi masa addu'a kai tsaye Allah ya karba ya yafe mishi ba kamanta tunda ba ta wallahi ban san mai wata fatawa zan bashi ba da mahaifiyar shi na da rai da zan ce je ka wajen ta ka barke mata da kuka in tai ma addu'a wallahi Allah na iya yafe ma komin girman haƙi amma in ba mahaifiyar shi ba kalli jalala ta Abdullahi dan Abbas da haka mu kula da abin da ya shafi kula da mahaifiyar mu da iyayen mu mazan da mata musamman iyaye mata kar mu manta da su na san dukkan mun san kisan Jureju da abin da ya faru da shi akwai izina a cikin watan nan kisa kwarai abu na kusa da na karshe ko kuma na hudu irin jarrabawa da malam ya ambata mana akan jarrabi mutane wannan an jarrabce shi daga nan zai sawa kan shalda ko a jarraba ka ta hanyar abaka ko a jarraba ka ta hanyar ahanaka ko a jarraba ka ta hanyar abunkasa maka ko a jarraba ka ta hanyar akwace maka da yana da shi ya dawo ya rasa ko ciwo ko wani abu sai ga mutun ya bi ta hayyaci ya sauka kan shalda ya bi wani tsarin da ba na addini ba mu san addinin mu addini ne na a jarraba mutane ahasiban nasu ayyakulu amanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين دول ne sai an jarraba mutane wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idha qudiya fil lahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa la in ja'ahum nasrun min rabbik la yaqulanna inna kunna ma'akum akwai mutanen da in an jarrabe su sai su shiga raki to mun ne ana so ya zanto mai dauke jarrabawa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء رواه البخاري ومسلم صحابي أبو هريرة يا جماعة إن الله ناكيوا ودعك فجرباوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل annabasu aka fi jarraba su daga nan sai waɗanda suke biye da su wajen imani da ƙarfin halin bautawa Allah da kadaita shi in dai kai mummuni ne gurgudan ƙarfin imanin ka gurgudan yadda jarrabawa za ta zo ma ko cikin kasuwancin ka ko cikin harkar siyasan ka kai takara ka fadi ko kuma cikin aikin gwamnatin ka ai termination na appointment din ka ko ɗalibin ilimi ka gaga ka da hazaka amma kai jarabawa ka fadi ko ka gama karatun kai ta neman aiki ka fita da first class baka samu ba duka daure ka ci jarabawa bayan wannan da malamin nasi hance mu da shi shi ya ambata mana fadin gaskiya in zaka fadi fadi gaskiya komai ta ja maka kabiya ita gaskiya alal akalli tana kawo mutunci gabawa rashin ta kuma na kawo zubar da mutunci gabawa al-imam ibn al-qayyim in kuna karanta da yawa daga cikin rubuce-rubucen sa zaka ji duk lokacin da yazo kan gaskiya kiraran da zai mata shine wato wani sanadari ne dake bunƙasa mutuncin bawa ba abin da ke saurin zubda mutuncin da kamar a ce ya tashi zai magana kuma yayi ƙarya duk sanda zaka faɗi magana ka faɗi gaskiya ko za ta yi tashi ko za ta yi zaki kar ka yadda kaiwa kowa ƙarya matanka ƴaƴanka kowa ka faɗa masa gaskiya wuri uku ne kadai yake halatta ka iya faɗin wani abin da yake na ƙarya don maslaha daidaitawa tsakanin mutane guda biyu masu husuma kai sulhu tsakanin su wannan ma'aikin Allah ya baka lafi yin alaka tsakanin kai da matarka wani lokaci in za ta yi ma rigima za ta yi ma rikici ta dora ma abin da ba za ka iya ba hiya kallafatal arda ma la tufiq ta dora wa al'umma abin da ba za su iya yi ba to ba laifi bane ba a tamfan 5,000 ka ce mata 10,000 ka sayo don kwantar da hankalinta in ma ka karbi rasidi wajen mai sayar da atabban ka ce da Allah rubuta ban rasidin 10,000 to duk wannan ba laifi bane saboda a samu gidan a zauna lafiya na ƙarshe sai yayin yaki duk abin da ba wannan ba yayin yaki alharbu hudu'a duk abin da ba wannan ba in mutun yayi ƙarya Allah ya ce fala'anatullahi alal kadhibi kaga dai nan Allah ce take gaggata kan wannan shi yasa الإمام الحيثمي في كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر يلتف تقريا اتكي من يمن ينزل بي كرشن كرشي كرات كرات القرآن رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ده يوا فلك نا القرآن سنا متوا أنا بلي سيدي غمتا تادة إما تادة يارا وادة كاومو مثل لا تيد سورن سوى أذونا أي باع القرآن مهمنشي جسكي أونا دلوني كوانا kuma mun ji malam Umar ya tabbatar mana cewa ba za mu ci nasara ba sai mun yi riko da waɗannan abubuwa zubar da alqur'ani a gefe ba zai kai mu ko ina ba wallahi ina tunawa kowa muna kowannen mu nan zai iya tunawa in ka shiga kasuwan Zariyan nan ka ada duk galibi da tawon da suke kasuwanci za ga kowa da alqur'ani shi a gafaka in ba ka so ma me zai yi sai da ku alqur'ani ya karanta a da in kana lura da garuruwan mu communities din da muke rayuwa a ciki a nan Zaria kusan kowane layi ka bi kowane anguwa ka je da wahala bayan la'asar ba za ka ga wani dattijo wanda ya kashin gida abu zu yana karatun alqur'ani ba haka ne in kauce gida 1 2 3 4 sai ka cin wani abubuwar gida na karanta alqur'ani yanzu fa jama'an musulmi mu koma mu rike alqur'ani kan mu yadda waɗannan social media suna cinye mana lokaci abinda duk mallan ya faɗa mana a matsayin nasiha Allah ta'ala ya ba mu iko rikewa wa abubuwa kuma da muka alakanta akan su waɗanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu iko da yi aiki da su waɗannan makulkure kuma Allah ta'ala ya yafe mana irin waɗannan munasaba kullun saboda kokarin dan uwan mu al-akh muallim bashir lawal Allah ta'ala ya bashi kariya duk inda yake kokari da jajircewa da yake a wannan anguwa ta mu na karantar da dattawa da matasa maza da mata wajibi ne duk lokacin da muka da irin wannan mai masa addu'a bi zaharil gai dan irin kokarin sa da jajircewar sa muna fatan ubangiji ta'ala ya kara masa lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya ina kara jaddada dan daura aure na daya daga cikin jajirtattun bayi da Allah ta'ala ya hadazarta mu da su a wannan anguwa dan uwan mu Malam Usman Bala Bakori zai aurar da ya gobe ana gayyatar kowa za a daura auren annan masallacin kuma muna amfani da wannan dama muna kara masa addu'a shi da yarinyar sa da kuma waɗannan angaye da suka samu wannan nan falala ta aure da Allah madaukakin sarki ya bada zaman lafiya ya sa a ce gara da aka yi masu neman auren kuma Allah ta'ala ya saukake musu hanyar samun sa waɗanda kuma suka riga suka yi auren ubangiji madaukakin sarki ya ba su ikon sauke nauyi ina kuma amfani da wannan dama bayan na kammala taliki ina jan hankalin duk matasa ma magidanta dan girman Allah mu kula da wani abu da ake kira kishi duk magidanci ya rika kishin iyalinsa mu sani cewa kishi addini ne yadda muke sakin mata ake ba su daman maki haka abu dai dan barna na faruwa wasu barnan aka zo ana fadi anan kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba tsakani ga Allah kare ba zai ci ba kuma a anguwan nan ke faruwa so muna jan hankalin magidanta dan girman Allah mu zama mutane masu kishi wannan waya wani abu ne gashi nan batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qablihi al-aba duk wanda mata take da irin wannan mata tana da rauni kar ka amince mata 100% ka ce yadda ka san yaro ne yaro na bukatun a tarbiyance shi haka matarka Allah ta'ala ya dora nauyin tarbiyarta har ta koma ga Allah a hannunka ne kai mijinta to kar ka yadda ka ce ai ita mai tsoron Allah ce ai kawai ka kyale ta haka a'a kai ne jagoranta da tabbaro gidan mahaifinta a hannun wata fada hannunka matan nan kowa ya san naki satul aqli waddin haka ma'aikin Allah ya rada musu suna innal uyuna allati fi tarfiha hur katalan da summa lam yukhina qatlana yasra'ana dallabi hatta la haraka lahu wa kunna as'afu khalqillahi insana kuna da rauni wannan raunin nasu dole sai mun rika tallafawa muka kyale su haka to matsaloli sun za su yi ta faruwa saboda akwai waɗansu miyagun mazaje wasu kuma fa ɗan anguwa jama'a kan ku ɗauka ɗan wasu baƙin aure wasu ƙiya nan amma kuma su rika neman matan aure da zina su rika neman matan aure da zina kuma suru wannan wayar da kuke ganinta a nan a suke catin a nan suke abubuwa malam masu ban ƙazanta masu ban ƙazanta ga Alhaji Sala can yana zaune yanzu da a ce batu ne na tafsili shi yanzu da za ku zauna da shi kuka ji waɗansu abubuwa na ƙazanta da muke samu a anguwan nan ƙarƙashin management committee na gyara kayanka kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba a kama zina kunkiri da mazu a kamo matan aure da 'ya'yanta da komi ta yi ikirarin ga aikinta magidanci da 'ya'yanshi da komi ya yi ikirarin ga abin da yana ba da haƙuri an kamo su dumu-dumu saboda Allah abin ya wuce tunaninmu wajibi ne mu magidanta kowa ya kula da matarsa mace haramun ne ka ga matarka ta kwalla kwalliya haka za ta fita haramun ne mace ta kwalliya ko ta sa tarare in za ta fita nabi ya ce ayyumra'atin aftarat famarran lirrijali ma'aikin Allah ya ce fa hiya zaniya duk matan da ta sa turare ta wuce maza annabi ya rada mata suna mazinaciya mu maza mu zama masu kishi addu'u salatu aljanna duk mutumin da bai kishi ya zai shiga aljanna to mu zama mutane masu kishi masu ba matan mu kariya gurgurdan ikon mu mu tura su makaranta mu zauna mu rika kansulin din su muna kokarin nuna she su abin da ya kamata a ce su rika yi dukkakka su zurfafa kar wajen kwalliya a gida da sa wando da tsuke maka in ka ga za ka wuce gona da iri ka taka mata birki mu san cewa addinin mu shine gaba addinu ra'sul mali fastamshit bihi wannan magana ta karshe na ja hankali a madadin gyara kayan ka management committee wannan magana da ta karshe mun ja hankali ne mabarnata su ji cewa ana sanar da su mun yanke hanzari kuma tsakani ga Allah duk wanda aka kama da irin wannan daga wannan karo to sunan wani abu da yan tudun wadata kafa wai ba sani ba sabo to a ƙara kama irin wannan kotu zamu kai shi mu shari'a da shi duk wanda muka ƙara samu da irin waɗannan cases din to kai tsaye za a yi ƙaran sa kotu mu tura lauyoyin mu ai shari'a da shi dan mun san constitutionally an hana matan aure ta yi zina kuma an hana a yi zina da matan aure ko a constitution banda ma alkur'ani da hadisi kuma na zaune cikin mutunci da girmamawa a unguwarmu duk musulmi ne mafi yawancin mu ma ahlus sunna ne to wajibi ne mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an samar da tarbiyya na magidanta da na ƴan mata da na samari muna fatan Allah ta'ala ya shirya mu ga baki ɗayan mu ya ƙara mana shirya ubangiji madaukakin sarki ya jagorance mu na san ga dakta a kefe ban san ko shugaban zama zai dan san masa wani abu ba da lokaci assalamu alaikum warahmatullahi
assalamu alaikum warahmatullahi mallan nura Allah ya sa ka da alheri bayan gabatar da shi wannan taliki akwai tambayoyi guda biyu waɗanda muka samu wanda mallan Umar da zai karba an samu na waɗannan tambayoyi alaga ta mallan bismillah tambaya na farko yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi abin da shari'a ta ajiye idan mutum ya yi aure ya shiga ɗaki zai yi nafila tare da matarsa to sai aka yi waye gari ya shiga tare da matar ta sa ɗakin amma sai aka waye gari ya tsince tana yin haila shin ko shi kaɗai haka nan da ya sallah ko ya abin yake
alaikum assalam wa rahmatullah saboda kanmu tsawaita da yawa ba zai yi mace ta yi Allah tana cikin jini ba dama wannan sunna ce yin wannan nafila din sannan kuma neman albarka ne to duk ko abin da ya zamto yana da uzuri a shari'a faduwar sa mutum ba wajibi bane ba aibi bane da haka nan shi zai nafilan sai kuma daga nan ayi abin da bai saba ma shari'a ba
to sai kuma tambaya na gaba mutum ne mai da'awa na addini amma karkashin wannan da'awa na addini sai Allah ya kararo masa samun wani alheri wato na a rayuwarsa shin ko wannan ya zama ci da addini
wannan bai zama ci da addini ba matukar ba mutum ya yi ne da nufin neman duniya ba wannan arziki ne akwai abin da Allah ta'ala yake yi ba mutum na sa masa wani tagomashi na sanadiyar aikin da yake sai dai ba sharadi ba ne zanto lallai sai an maka shi wani zai yi wa yana da'awar sanadiyar da'awar ya zanto wani ya sha'awar wani abu game da shi ya masa kyauta ko ya bashi wani abu makamancin wannan wannan ba ci da addini sunan shi ba mutum ya yi amfani da addini ne wurin neman wannan kuma ya zanto shi ne manufarsa shi ne yake laifi amma dan mutum ya samu ko wani ya bashi ba da nufinsa ba kuma zuciyarsa tana tsarkake wannan ba laifi bane ba aibi bane kuma bai kamata ma ya zamto abin zargi a cikin mutane ba saboda muna da karancin fahimta irin wannan mu ainihin fahimtar mu duk wanda ke karantar da addini ko a ganshi a walakance a kaskantacce wanda kuma kishiyoyin mu su ba haka suke kuma bai dace ya zamto haka ba inda da mutumin da ya kamata an ganshi a ganshi cikin sukuni da natsuwa to wanda ke koyar da mutane addini wannan shine abin da yafi dacewa dan haka dai akan shi wannan ba laifi bane kuma ma abu na gaske ma shine dai inda wanda suke da halin taimaka ma masu irin wannan kar su jira sai mutun ya ta gayyara ko sai ya fito ya zubda mutuncin shi ya nema kar a jira irin wannan ba girmama sakon da yake kai bane bala kalli mutun akan kansa ba ko akan kanshi ne musulmi ne ya cancanci ka taimaka mishi wallahi tana wanda yake rike da sakon da ake amfana da shi duk wanda yake da dama mu muna kira da babban murya ya bi irin waɗannan mutane ya kyautata musu shi ma Allah zai kyautata mishi.
To muna godiya mallan Allah ya saka da alheri. Idan ba masu kallo suna kallo mun yi bako wato ko ba bako ba dan gida kuma wannan bawan Allah kamar yadda kuke kallon sa nan dan wajen shugabanmu ne mallan Saniya ku kuma yana karatun PhD insa a Madina kuma gashi ya zo halice mu saboda haka zamu bashi dama ko da na minti uku da shi da mallan Umar Haruna insha Allah ya zama su dan ce wani abu sai mu rufe da addu'a.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى مدين أما بعد يوم وما سؤال البركة إيدي مخوغيس وإرنتاء دين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله.
Ban riski karatun dan uwa mallam Umar ba saboda haka ba zan iya cewa komai akai ba, amma na riski karatun da mallam Nura yayi. To talijin da zan yi ko abin da zan ce bai wuce in dan abin nan ba ni ma dai in yi maimai tunda bid'ati musja. Muna roƙon Allah an yi afwa anna wa ankum. A farko yayi magana akan uwa da addu'an uwa addu'an mahaifiya, wallahi sai na tuna mahaifiya ta Allah ya mata rahma. Yana cewa addu'an uwa duk addu'an da uwa ta yi maka karɓaɓɓe ne, wallahi sai na tuna da ita ina zaune anan kafin ta rasu kun ji abinda malamai suke cewa ina digiri na uku, digiri na uku ma saura semester ɗaya in gama gaba ɗaya insha Allahu. Lokacin da Larabawan Saudi suke zuwa nan Nigeria suna zuwa daura, na tafi Maiduguri. Lokacin ana zaune lafiya ba irin yanzu ba, na yi daura kuma cikin ikon Allah na zo ni ne na hudu a jerin ɗalibai a wurin daura, na samu al-mumtazun rabi. Na dawo gida ina murna nake gaya mata, sai ta ce min babana insha Allah za ka tafi Saudiyan nan. Sunan babanta aka samu, mashi Allah ya so mama. Shi kenan na manta da maganan. Dama yadda suke in sun yi jarabawa shekara in ta zagayo in za su sake yi sai su zo da admission din ɗaliban da aka ɗauka sai su tafi da su. Shekara ta zagayo ba sunana. Kuma gashi mafiya ta taimon addu'a. Shi kenan ban tashi hankalina ba. Akwai wata jami'a a ƙasar Nijar ta OIC, Organization of the Islamic Conference, Munazzamatul Mu'tamar al-Islami, sun bude jami'a a Afirka guda biyu, ɗaya ƙasashen da suke magana da Turanci da Ingilishi, Anglophone countries, an bude ta a Uganda, ɗayan kuma ana ƙasashen da suke magana da Faransanci, Francophone countries, aka bude ta a Nijar. Sai na je na fara karatu a wannan jami'ar, na fara karanta shari'a, na yi shekara ta farko, na yi shekara ta biyu, na yi shekara ta uku, na shiga shekara ta hudu, sauran semester biyu in gama digiri sai ga sunana ya zo. Kuma cikin sunan ya zo da tsawo wanda ba wata makawa ni ne Abdulrahman Muhammad Sani Yaqub Aliyu. Wallahi sai da tuna addu'an da mahaifiya ta taimu na ce Allahu Akbar, duk abinda uwarka ta ce zaka zama wallahi sai ka zama. Kuma lokacin fa ta bar rayuwar ta rasu rahimu Allah. Abinda nake son a gane shine kalimiyar dan Allah ta yin ma iyayenka biyayya. Allah tabaraka ta'ala zai albarkaci rayuwarka, zai bunƙasa arzikinka. Kada in shiga ku da taɗi, duk wanda ya taba zuwa Saudiya ya san wani gidan abinci da ake cin shi albaik malan ka tana wurin ko wallahi shine kadai gidan abinci a Saudiya da zaka ga ana ture ture yanda ka san za a baka sadaka kudin ka zaka biya amma wallahi dambe ake ana ture ture ga number sai ka bi layi an baka number tukunan sai number ka yazo amma zaka ga ana ture ture a gidan wannan a wannan gidan abincin ka san sirrin shi wallahi da aka ga mun sirrin shi ni mamaki na shi kuma ilai mahaifiyar shi ce ba ta da lafiya duk ranan duniya wannan mutumin duk ranan duniya sai an sauke jirgi guda daga kasar Faransa na kaji da zai yanka a jirgi fa na kaji da zai yanka a gidan abincin shi wata rana mahaifiyar shi ba ta da lafiya sai ma Allah nazar bakanci yace ya ubangiji a kowace kaza cikin kajin da nake sayarwa zan fitar da sadakar riyal daya har sai mahaifiyata ta samu lafiya ya fara ana nan mahaifiyar shi ta samu lafiya ta warke sai ya bari yana bari sai kasancin shi ya fara kasa sai Allah tabaraka taala ya ce muke shi sai ya tuna ya ce a to ko wancan sadakar da nake yi ne sai ya mai rashi to kowace kaza uwata mahaifiya tana da wakafi zan mata sadaka da riyal daya a kowace kaza da zan siyar wallahi idan baka taba zuwa baka je ka gani duk wanda ya san Madina Makka Jidda da garurukan da suke kewayen su ba wani gidan abinci da yake tattara mutane irin wannan wurin mutane ne sun je siyan abu da kudinsu amma za ka ga ana ture ture ana dambe ba wanda ba abin da ya kawo mishi wannan darajan sai mene mahaifiya da biyayya gare ta da neman yaddanta ko neman yaddan Allah ta hanyar yi mata biyayya saboda haka ya ƴan uwa masu albarka wanda ya waye gari mahaifiyar shi tana da rai wallahi ya ji daɗi wallahi ya ji daɗi ya farin ciki mu kuma da Allah ya karbe mana namu Allah ya musu rahama abu na biyu da naji mallam yana magana yayi magana akan nafila ni na sha in nazo karatu na sha jin rigima ku yi hakuri da ni saboda ina da kananan shekaru saboda ka rigima nake ja ɗan uwa masu albarka ka kalle mu muna cewa mu ahlus sunna ne mu salafawa ne alhamdulillah Allah ya kara mana san sunna idan azumi ya zo ku gallabe mu masallatai ba kyau wuce raka'a 11 bid'a ce wuce raka'a 11 da azumi ni dinnan wani malami na yana ban labari yazo yana kawo dalilan da suke nuna ka iya wuce raka'a 12 wani dalibi mai zafin sunna ya miki ya ce malam bid'a ce sai yake ce mishi al-Imam Ahmad wanda ake malakabi da al-Imam al-Sunna wal Jama'a dare da yini yana raka'a 300 shi mai zaka ce wannan yare ya ce shi ma dan bid'a ne dan wa mu ji tsoron Allah wannan abin ba abin da zai jawo mana sheke kasan wan zuciya idan azumi ta wuce idan azumi ya wuce uksin bi jalalillah baya iya tashi ma Allah raka'a daya cikin dare raka'a daya ba zai iya ma Allah ba cikin dare amma da azumi yana ce mutane bid'a da daddare ba in azumi ya wuce fa ya gama tarawihi sai kuma shekara mai zuwa in Allah zai kai mu ko ya kai mu ka sani na sani kun san cewa sallan wuturi wajibi ne za ku ce na tsananta annabi ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba akwai wasu ruwayoyi da yake cewa Allah ya ƙara muku sallah a cikin dare ita ce sallan nafila au sallan wuturi da sauransu akwai wani hadisi da yafi fitowa fili dan uwa mai albarka idan kai sallar isha in ba za ka iya ba raka dai ka tashi kai ya tabbata hadisin Abu Dawud hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-witr haqqun ala kulli muslim sallan witri haqqun me haqqun wajibi ne karka ce min gaskiya ne wajibi ne akan kowanne musulmi faman sha'a minkum an yutira bi khamsin falyaf'al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama yana son yi sallan witri da raka'a biyar falyaf'al yayi waman sha'a minkum an yutira bi thalathin falyaf'al wanda ya ga so ya ga dama zai witri na raka'a uku to yayi ya annabi sallallahu alaihi wasallam waman sha'a minkum an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda ya so yayi raka'a daya a matsayin witri to yayi amma kar farkon dare har zuwa ƙarshen dare ba za ka tashi kai ma Allah raka'a daya ba abin kunya kake yi na fata an gane da kyau Allah ya shirye da mu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guji mata a wani hadisi bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man la yutir rashin inganci shi ba mai tsanani ba ne idan aka duba waɗansu dalilan da waɗansu hanyoyin hadisin kila zai iya zama hasan li ghairihi yace duk wanda baya wutiri ba shi cikin mu ba shi tare da mu ina fata an gane Allah ya yi shayikan mu kuma yanda na faɗi cewa ni mai jin rigima ne ayi hakuri wallahi alamu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah muna godiya ga Allah muna fatan cewa malam Umar sai ka taso ka danci wani alƙawari mana tare nan da addu'a
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو ما لما يدي جسني بياني نعلمي منا ركو الله تبارك وتعالى يتيما كيمو يبام دامر إيكون أيكي دا أبوان دسك أمبتامنا نغسكيا كما سمنا ركو الله تبارك وتعالى يساكا مساء الخير نازو dan uwa malam Ibrahim yake faɗa min cewa asalin munasabar da ta sa aka zauna nan munasaba ce ta aure haka ne ko yawa to kaga sai kyau a dan ba ango shawara ko ba haka ba yawa so ango dai ya sani wannan ni'ima ce da Allah tabaraka wataala ya masa da ya hore masa dan kila wasu suna nan suna tafafatawa suna tafaɗita shi ba su da ya samu yadda za su yi bakila to shi Allah ta'ala ya hore masa ta haka ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan ni'ima kuma ya gode ya rike abin da aka basa matar da aka bashi a bisa amana domin an bashi ita ne a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta halatta gare shi a bisa kalmar Allah tabaraka wa ta'ala kar ya wulakantar da wannan kalma kar ya wulakantar da wannan amana domin na daga cikin abin da za a tambaye shi kuma abin da ya bani sha'awa annan duk malamin da zai magana akan haƙƙin iyaye to yanzu idan Allah ya sa wannan ango mahaifiyarsa ko mahaifinsa na da rai ya zama kuma ga mata to kaga aiki ya zo ya ƙaru to saboda haka nan ana sa ran ya zama mai fasaha ne zai iya aje kowa a matsayinsa ya aje matarsa a matsayin matarsa uwarsa a matsayin uwarsa mahaifinsa haka nan in ya takuɗa za a iya samun matsala idan bai iya aje kowa a matsayin da ya dace ba to kila sai ya haifar da rikici a gidansa da mamarsa da uwarsa su kama rikici daga ƙarshe in ba sa'a ba abin sai ya lalace shi kuma ya hallaka ko dai ya cutar da mahaifiyarsa ya hallaka ko kuma ya cutar da matarsa nan ma ya hallaka don haka ana sa ran zai iya yin fasahar aje kowa a muhallinsa. Matarsa, matarsa ce tana da haƙoƙi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyalanka suna da haƙi akan ka. Sannan kuma mun dai ji irin nasoshi da aka yi ta bamu akan matsayin iyaye. To bai kamata a ce mutum ya rude ya jijice ya kasa iya sanya kowa a matsayinsa ba. Kuma yana da kyau a dinga ba su matan shawara cewa in dai har tana son shi to uwarsa ko ubansa ubanta ne. Kamar yadda ake sa ran zai dauki iyayen matarsa a matsayin iyayensa. Sannan kuma ita wato su iyaye su kuma ya kamata su tuna da cewa matar ɗansu to yarsu ce in dai akwai girma. Ba za ta dauke ta a matsayin kishiya ba. Wani lokaci aka samu wannan sai ka ga uwa ta dauki matar ɗanta a matsayin kishiya. Ko kuma ita mata ta dauki uwar abun nan uwar mijinta a matsayin kishiya. To kaga duk wannan rashin iya zamantakewa ne. Ana sa ran shi zai iya daidaita kowa da kowa a cikinsu. Allah ta'ala ya bashi ikon yin wannan. Da kuma sauran mutanen da muke magidanta, Allah ta'ala ya taimake mu mu iya kiyaye wa iyayenmu da matanmu haƙoƙinsu ba tare da mun hallaka ba. Kuma bayan wannan shi ango yana da kyau tun da kila bai tare ba, yana cikin wanda aka daura ɗazu? Gobe ne za a daura? To ka gani da ɗan sauran lokaci. Yana da kyau idan Allah ta'ala ya sa an ɗaura auren nan to ya yi dukkan abin da zai yi irin na ainihin lausasawa amarya ta samu irin sukuni da jin daɗi gwargwadon hali saboda ta baro inda ta fi sabawa yanzu za ta zo inda yanzu za ta fara koyon sako din. To ta tarar da shi mutum ne na Allah, ta tarar da shi mutum ne mai tausayi, ta tarar da shi mutum ne mai gaskiya duk da ya halatta ya ɗanyi mata ƙarya amma ka ne ta gane. Domin idan ta gane malamai sun ce zumuncin shi zai zube ko? Zai zube. Ya siyo mata a tamfar 2000 ya ce 3000. In ba sa abu nan take sai ta ce kai amma dai an cuce ka. Ko kuma ta ce wai me yasa maza ba ku da waye ku? To kaga yana da kyau ko zai danyi abun nan to yi ta yadda dai ba ganewa za ta yi wa ta daɗi. Da zai ƙi yin hakan ma ya faɗi gaskiya da yafi. Me yasa ya siyo mata irin wannan ƙarfin shi kenan? Tun farko ya mata training akan ɗora ta. A kan cewa zai iya ɗauka zai tafi da ita a bisa daidai ƙarfin shi. Dan kar ya ɗauko abin da yake ba dai ba ya fi ƙarfinsa yawa. Kaga sai ya zama ya ɗora kansa wahala, ya jawo ruwan dafa kansa, sannan kuma ya saɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya yi da'awar abin da ba shi da shi. A yan ce kalabisu bul dai zuwa ko? Ya yi da'awar zai yi shi kamar mai abin nan ne mawadaci ne, ashe ba mawadaci ba ne. To bayan wahala da zai sha kuma kaga ya yi ƙarya. Saboda haka nan ya training ɗinta a kan cewa za a tafi gwargwadon yadda shi Allah ya hore masa. Dama an ce ai li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. In ya ɗauki wannan ai ba shi da laifi. Saboda haka ya training ɗinta a kan wannan, ya kuma yi training ɗinta a kan wato iya jure ma rayuwar shi. Kila in mai yawan fushi ne ya yi ƙoƙari ta sani. Sannan kuma ya san halinta shi ma. Menene take so, me ke saurin bata mata rai? Duk wani mai mata ya san abin da yake bata mata rai. To ya kokari shi ma ya gane menene ke saurin bata mata rai. Idan akwai wata dabi'ar shi da bata gane ba, to ya kokari ta gane ta ruwan sanyi. Saboda kar ya dauka cewa ai da suna taɗi ya kamata a ce ta fahimce, a yanzu ne za a sa tushen fahimta na gaskiya. Tunda da dai wani abu ne, amma dai yanzu za a sa tushen fahimta na gaskiya. Saboda haka ya kokari ya fito mata a buɗe ta san waye take hurɗa, waye take aure. Sannan ya kokari ya gane a matsayin shi na jagora ya gane menene raunin wacce yake aure. Saboda haka sai ya tausaya mata, sannan kuma ya dinga afuwa a gare ta, sannan kuma ya kasance open a gare ta, ma'ana mai buɗaɗɗe a gare ta. Dan wasu sukan ce ka bari ma matarka ta san samun ka. To in ba matarka ba ta san samun ka to ko ba za ta yi da kana da rashi ba. Wannan shine gaskiyar magana. Saboda haka nan ba ran ba yadda zaka ce mata yau babu sai ta ce ai da ban san kana samu. Dole sai an yi kaza. Saboda haka ba laifi bane dan ya bari ta san samun shi saboda abubuwan su dan yi daɗi. Ai matar shi shi abinda ake har da gado tsakani. To ina kuma magana wai ka ta san samun shi. Ai ka kuma magana ka ta san samun shi ba ta taso ba. Saboda haka nan dai a yi kokari a ainihin wato ɗora iyalan akan turba mai kyau wato wanda yake wannan muhimmanci shine sai kokari ko in ce kokari ya dora ta akan kula da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala domin imanin shi yake jagoranci duk abin da ba mu imanin a cikin shi to kaga ba zai iya wa koda kaga ana yi to kuma matsukar ba yaddar a cikin zuciya ta nan sai an kasa don ba wato ba a yi dan neman wani abu da ake sa rai nan gaba shine aljanna saboda za a gaji da wuri saboda haka nan ya kokari girman nuna mata girman Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma nuna mata auren bauta ce ya nuna mata cewa kuma wata rana da dadi wata rana babu dadi wannan na ganin kowa ma ya san wannan kuma zai taimaka masa Allah ta'ala ta shirye ta so da yake dare yayi malam ba sai an dade ba
eh ya da amana
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayn ma'asika wa min qawatika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Umatti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من رب الله تبارك وتعالى يساك ودنن مالمي نامو ده الخير الله يبيت سو جداجن سو لافيا من رب الله البركه زريات سو الله يسا مسو البركه سو كانسو ا cikin rayuwar su من رب الله تبارك وتعالى يدا منا ده مالم بشير لافيا دو ودن ده سكي ده kokari akan yada wannan addini muna roƙonka ya Allah ka taimake su ka dagada daga dagan su kuma ka tsarka ke musu aikin su kuma ka cika sa musu inda suke da ainihin naƙasu da rauni muna roƙonka ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwar mu ya zama yafi kowanne yankin rayuwar mu kyau da inganci Allah ka gafarta mana ka gafarta iyayenmu da malaman mu da sauran waɗanda suka gabace mu da imani tun daga zamanin farko har zuwa yanzu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk